Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol dukkanin su a zangon FM. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka sauta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yauwa na Asabar 23 ga watan Yuni shekara ta 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
waɗansu iyaye uku da aka raba su da ƴaƴansu sun kai ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump Ofishin Prime Minister kasa Habasha ya ce babu wanda ya rasa ransa a fashewar da ta auku wajen wani gangamin siyasa a babban birnin kasar duk da rahoton da aka fitar da farko cewa waɗansu mutane kalilan sun rasu. Kana babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana matukar damuwa dangane da karuwar aikin soji da ya hada da harin da ake kaiwa ta ƙasa da kuma lugudan wuta ta jiragen sama a kudu maso yammacin Siriya.
To kanin labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ci al'ummomin Fulani da Biram dake karamar hukumar Barikin Lada sun kira ga jami'an tsaro da su duka wajen gudanar da aikin su.
Jiya ne mutane mu suna dawowa daga kasuwan Kara na shanu da ke Bukuru da Almuru su biyar a cikin motar Biram a haifar suka bude masa wuta.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da babban taron ta Abuja karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari.
Abinda nake so yayi ya faru a cikin taron nan adalci dan jam'iyyar APC an kafa ta kan adalci ne shi yasa muka zabi shugaba Muhammadu Buhari ya zame mana shugaba
haka kuma za ku ji cewa ranar yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mata da suka rasa mazajen su Ibrahim Kalmu Sigarba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyin ku amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada ba da fifiko kan kare kan iyakokin kasar jiya Juma'a bayan shafe mako guda ana cece kuce akan batun bakin haure da ya dauki hankalin yan siyasa a Washington Ranar Alhamis shugaba Trump ya sauya tsarin sanar raba kananan yara da iyayensu sai dai gwamnatin tana fuskanta babban kalubale yadda za ta hada iyalai wuri daya ta kuma nemi hanyar tsare su Trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa kaunatattunsu a hannun bakin haure
They don't talk about the death and destruction caused by people that shouldn't be here. People that will continue to
magana akan asarar rayuka da kuma barna da mutanen da bai kamata su kasance a nan ba suke haifarwa. Mutanen da za su ci gaba da keta doka suka aikata ba daidai ba. Sabine Dorden ta bayyana jimamin rashin danta Dominic
I brought my son. This is what I have left, his ashes. I wear his ashes in
a locket. Tace na shigo kasan nan da dana abin da ya rage min kenan nashi tokarsa ina rataye tokarsa a wato makoftin sarka taka nake rungumar dana cece ku cin da aka rika yi wannan mako kan batun shige da fice yana iya zama babban abin da zai dauki hankali a zaben majalisa na rabin wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba wanda zai shafi jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisa. A halin da ake ciki kuma wata cibiyar aikin lauya ta yi karar gwamnatin shugaba Trump sabili da raba iyaye da ƴaƴansu a madadin waɗansu iyaye uku da aka raba su da ƴaƴansu. Ɗaya daga cikin ƙalubalen shari'a da gwamnatin ke fuskanta bayan ta sauya tsarinta. Lauya Jeremy Westwich na ƙungiyar Rio Grande da ke birnin Brownsville a jihar Texas ya ce iyayen yaran sun damu matuƙa suna neman inda ƴaƴansu suke da kuma halin da suke ciki. Ya ce akwai matakan da gwamnati ta shimfiɗa na samar da bayanai sai dai ba su gamsarwa. Westwich ya ce umarnin zartaswa da shugaban ƙasa Trump ya bayar ranar Laraba ba ta kwantar da hankalin waɗanda aka raba su da ƴaƴa ko kuma iyayensu ba. Ofishin Prime Minister ƙasar Habasha ya ce babu wanda aka kashe a fashewar da ta auku a wajen wani gangamin siyasa a babban birnin ƙasar duk da rahoton da aka fitar da farko mai cewa waɗansu mutane kalilan sun mutu a fashewar sai dai mutane 83 sun ji rauni 6 daga cikinsu suna cikin matsanancin hali. Sabon Firayim Ministan Ethiopia ya kammala jawabinsa kenan a wajen taron gangami a Addis Ababa yau da safe, lokacin da fashewar ta auku. Nan da nan tashar talabijin ta kasar da ke watsa jawabin nasa ta ɗauke daga kansa a daidai lokacin da aka gaggauta aka fitar da Abiy Ahmed daga inda yake jawabin a dandalin Maskil, wurin da dubban mutane suka yi dafifi domin jin jawabin matashin ɗan siyasan da ya sanya hular malafa da kuma 'yar ƙaramar taguwar ta t-shirt. Bayan fashewar, Abiy ya faɗa a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin cewa ƙauna tana nasara a kodayaushe, kisan waɗansu gazawa ne. Ga waɗanda ke ƙoƙarin raba kawunanmu, ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba. Tunda Prime Minister Abiy ya kama aiki a watan Afrilu, ya yi manya-manyan canje-canje a ƙasar da suka haɗa da sakin dukkan 'yan jarida da aka tsare, da soke laifukan da ake tuhumar 'yan gwagwarmaya da ke sukar gwamnati, ya kuma ɗauki matakan bunƙasa tattalin arziki. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya damu matuƙa dangane da ƙaruwar aikin soji da ya haɗa da harin da ake kaiwa ta ƙasa da kuma lugudan wuta da ake yi ta jiragen sama a kudu maso yammacin Siriya, bisa ga wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. Sanarwar ta ce hare-haren sun yi sanadin rasa matsugunan dubban farin kaya da galibi suke nufar kan iyakar Jordan. Babban magatakardar ya kuma damu da irin haɗarin da ke da hare-haren suke da su ga tsaron yanki. Guterres ya yi kira da kawo ƙarshen aikin soja ba tare da ɓata lokaci ba, ya kuma yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki su kiyaye haƙƙinsu ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da kare farin kaya da kuma muhallansu. Ƙasar Jordan ta shiga tsakani a cin yarjejeniyar tsagaita wuta a kudancin Siriya tsakanin Amurka da Rasha a watan Yuli shekara ta 2017. Sai dai gwamnatin Siriya ba ta amince da daina musayar wutar ba, duk da yake Rasha abokiyar ƙawancenta tana cikin wannan yarjejeniya. Gwamnatin Siriya ta ci gaba da watsa takardun gargaɗi ta jiragen sama a yankunan 'yan hamayya da ke ɗauke da makamai, tana yi masu gargaɗi da ko dai su yi saranda ko kuma a kashe su.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to za mu fara rahotannin namu ne daga jihar Filato, inda al'ummomin Fulani da Biram da ke kira ga jami'an tsaro su mayar da hankali wajen aikinsu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Al'ummomin Fulani da Biram da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi sun buƙaci hukumomin tsaro da su duƙufa wajen gudanar da aikinsu na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Kiran ya biyo bayan kisa da ramukan gayya ne da a 'yan kwanakin nan suka yawaita a yankin ƙaramar hukumar ta Barikin Ladi, kamar yadda sakataren ƙungiyar Miyetti Allah a Barikin Ladi Abubakar Gambo ya shaida mun.
Jiya ne mutane mu suna dawowa daga kasuwan Kara na shanu da ke Bukuru da Almuru. Su biyar a cikin motar biran a haifar suka bude masa wuta a halin da ake ciki ne a takaice, yanzu nan dukkanin su ba wanda muka gani ko gawarsa, kuma tabbacin sanin ko an riga an kashe su. Watan kuma suka cinna masa wuta a wannan lokacin. Ni sai da ga jami'an tsaro sun je wajen, kuma ina ga ambush sun fito ne ambush guda na su kenan. Mu a ganin mu har ga Allah ko sakacin hukuma a ciki kwanakin baya da abubuwa suka zauna lafiya lokacin da sector commander da ke Barikin Ladi, lokacin da suke zama a Barikin Ladi ba mun samu wannan matsalan ba. Sai aka samu wani matsala karama, za su kira ba sa bari da kwana. Ana samun matsala za su kira shugabannin mu na Fulani, za su kira biran shugabannin sarakunan su a zauna, sai sun tabbatar da cewa an tsinka an warware wannan damuwa.
Shi ko shugaban kungiyar matasan Biram ta ƙasa Choji Daliop ya ce
kwanakin da mutanenmu ba sa iya zuwa gonaki domin irin kise-kise da ake yi, har tsakanin makon da ya wuce da wannan makon kawai mutanen da mun rasa tun ta wurin wannan irin attack sun kai kusan 29. Jiya kuma akwai wani abin da ya faru a Haifar. Fulani ne sun fito kasuwa, to barayi sun fara binsu, suna binsu a Vectra. Da aka iso dai don haifan gurin bend din nan, sai barayin nan suka buda musu wuta, to mazaunin gari suka rikice. To masu Vectra nan da suka yi abin da suka yi, sai suka cire mutanen nan a mota, ko mutane ne ko kuɗi ne suka ɗauke, ko sa Vectra suka juye kuma da gudu. suka banka wuta mota. To abin da na ba wa maki yanzu Fulani na cewa Biram ne sun tare su. Jiya mun yi zama da shi sector commander, mun zama a bankin Ladi. Yayi zama da Fulani, yayi zama da Biram. Bayan zama ya zo hada da tariya mana dangadi. Yace to ai mun yi zaman lafiya shekaru da dama, me zai sa ba za mu iya zama musasanta ci gaba da zaman lafiya ba? To mun mishi bayani cire cire jaman soro za su yi kokari duk complain da mu muka kawo za su duba su ga abin yi.
Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau Manjo Umar Adam
sai kuma ina so in ja kunnan su mutane da suke ta can wajen karkaran wato daukan hukunci da suke a hannunsu. Kin gani yanzu kaman a sector kowane sati ana meeting da jami'an tsaro da samari da kuma manya na addini da kuma manya na abin nan gargajiya. Yawa zauna a yi meeting da su kuma kullum muna ja musu kunne duk lokacin da ya kasance ka samu matsala da mutum ko mutum ya ma wani laifi, kar ka dau hukunci akan shi, a'a ka taho ka zo ka samu jami'an tsaro ka musu bayani su ne waɗanda gwamnati ta daura musu haƙin su dauki abin nan mataki akan wannan abu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, jam'iyyar mai mulki ta APC a Najeriya na gudanar da babban taron domin yin zaben shugabannin jam'iyyar. Daga Abuja ga rahoton Nasir Adam Alkaya.
Sunana Abdul Mumini, inke a sarki Abuja. A ranka dai ka diba ga gurin da jama'a suka cika. Ko ina abin yana ban mamaki ranka dai.
Dandalin Eagle inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Wakilai 6800 ne za su kada kuri'a a zaben sabbin shugabannin cikin tarin yan takara da tun farko suka kai 179. A nan dai tuni shugaban kwamitin tantancewa Sanata Ahmad Sani yace Adams Oshimole ya tsaya takara ba hamayya. Kuma wasu kujerun ma ta hanyar sasantawa za a fito da gwanaye.
Wannan siyasa ne idan jihohi suka zauna suka kai karshe, kamar misali yanzu kamar ka sani kowa ya jaye ma Adam Oshimole ya zama dan takara ba hamayya. Don haka sauran mukamman ma ana magana, ina fatan yawancin mukamman ba za a maji hukura ba. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna cewa siyasa za a yi ta yanda tsarin mulki ya ce a yi ta, domin da mutane sun zaci cewa ba za a yi zaɓe ba, amma ya zo ya tsaye ce dole za a yi zaɓe, a bari 'yan Najeriya su zaɓi shugabannin jam'iyya domin a wa al'umma aiki. Don haka wannan demokradiyya ce a fili wadda shugaban ƙasa yake jagoranci, kuma ya nuna haka ya kamata a yi siyasa.
Duk wannan tsari dai, in ji sakataren jam'iyyar mai Malabo ni salo ne na tsarin APC da ya ce kan samar da maslaha.
Ai alhamdulillah, sai mu gode wa Allah. Na farko dama jam'iyyar APC wannan shi ne abin da al'umman na Najeriya suke tsammata mata saboda irin yanayin tsarinta da bin ka'idodinta da kuma da'an da 'ya'yan jam'iyyar APC suke da shi na bin shugabanci. To wannan yana daga cikin halaman al'umman Najeriya, musamman ma membobin APC kansu a haɗe yake. Gashi nan kowa yana walwala a cikin mutunci, a cikin kwanciyar hankali, kuma yana tafiya daidai kamar yadda aka tsara. To ba abin farin ciki da ya wuce wannan.
Me wasu ke cewa ne kan taron?
Sunana Bashir Tasiu, inkiya ta Bahere Cholka mai Dimus. Abinda nake so ya yi ya faru a cikin taron nan adalci, dan jam'iyyar APC an kafa ta kan adalci ne. Shi yasa muka zabi shugaba Muhammadu Buhari ya zame mana shugaba, kuma duk duniya ta san mutum ne mai adalci.
Duk duniya ko dai duk duniyar ka kai kadai?
Duk duniya ne
kai kadai ko kuma kai da sauran masu ra'ayi irin naka dai?
Duk duniya ne, saboda duk kasar da ka sani a doron duniyar nan ba mu shugaban da zai ce Buhari ba mai adalci bane, sai dai ya san ra'ayinsa ko kuma dan baya kaunarsa.
Sunana Yahaya Gambo daga jihar Kano, karamar hukumar Garko, mazaɓakwas. Mu taya wa'anda za a zaɓa murna, mu musu addu'a Allah ya tabbatar mana da alheri a wannan zaɓe da za a yi.
An haɗa hoton Adams Oshimole da sakataren jam'iyyar mai Malabo ni da ke nuna tafiyarsu ɗaya ce. 'Yan sanda 5,000 ne da jirage masu saukar angulu guda 2 aka tanada domin tsaron tara. Nasiru Adam Alkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasir Alkaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 23 ga watan Yuni domin bikin ranar matan da suka rasa mazajensu a sanadiyar rikici. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Wani kiyasi na Majalisar Ɗinkin Duniya dai ya nuna cewa yanzu haka akwai mata da suka rasa mazajensu kimanin miliyan 258, daga cikinsu kuma akwai mata miliyan 115 da ke zaune cikin matuƙar talauci. wanda kuma ke neman tallafi a sakonsa na bana domin wannan biki. Dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira ga kungiyoyi da kuma gwamnatoci na kasashe daban-daban da su tashi tsaye wajen tallafawa mata da kan rasa mazajensu sakamakon rigingimu ko kuma wasu lalurori.
Dan da mai gidana ya rasu har yanzu shekara mu hudu kenan ina zama da yayana a cikin gidan shi, ba wanda yake zuwa ya dame ni ko kuma ya fitine ni.
Madam Juliana kenan da ta rasa mijinta ke bayyana halin da take ciki ita da yayanta tun bayan rasuwar mijin nata shekaru hudu kenan. Ko da yake wannan mata ta ce ba ta fuskantar tsangwama daga ɗan uwan mijinta, amma kuma lamarin ba haka yake ba ga sauran mata da suka rasa mazajensu musamman daga yankin kudancin Najeriya, kamar da shugabar kungiyar matan da suka rasa mazajensu ta Najeriya Mrs. Grace Hajaratu Zigi ta shaida mani.
Musamman irin matan da mazajensu suka rasu ta kudu bangaren Inyamurai, to ta bangaren su akwai wahala domin al'adansu daban da irin namu na nan arewa. Ayyukansu kuma da suke yi, yanda suke yi ma mata, yanda mazajensu suka rasu daban da namu nan arewa. Mu nan arewa da Christians da Muslimi da sauki, amma su can komi ake kwashewa gaba daya a batta tsoranta da ƴaƴan. In ta tsira oho, in ta ci oho, ta mutu oho.
Mai ciken da na gudanar dai ya nuna cewar akasarin gwamnatocin jihohi a Najeriya ba su gudanar da wani shiri domin wannan rana ba. Matsalar da shugabar kungiyar ta ce suna fuskanta a Najeriya.
Najeriya ba ta tara widows ta ce ko ta dan basu dan jawabi ko waɗansu ƴan gargadi ko wasu abubuwa haka ba. Ya kamata a ce an tara widows ko shugabannin widows na kowane kungiyar widows haka.
Sai dai kuma duk da rashin samun tallafi daga gwamnati, wasu matan da na zanta da su sun yi kira ga gwamnati ta tallafa musu domin kulawa da marayun da ke gabansu, kamar da wannan malama ke cewa.
To abin da muke so yanzu muna neman gwamnati ta taimake mu, kamar irin zakkan nan da ake fitarwa, muna neman gwamnati ta sa mana hannu a ciki, idan an fitar muna bukata.
Wata kungiya da ke nan Lagos karkashin jagorancin Alhaji Umar Atana ta kuduri aniyar tallafawa mata da kuma kananan yara da suka rasa mazajensu da kuma iyayensu maza, kamar da shugaban kungiyar Alhaji Umar Atana ya shaida mani.
Muka fara rabawa marayu kaya wanda muka tanada, wato na state mun yi a Alaba, mun yi a Maitrefe, mun yi a Idiraba.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da minti kusan 18. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na daya na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Haya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga Taura jihar Jigawa, masu son sanin tarihin Azbinawa ko Auzinawa na Jamhuriyar Nijar, musamman ma ko suna da alaka da wata kabila ko kuma wata kasar. To idan masu tambayar na saurare, ga ansarku da wakilin mu Ayamai Sulemanu Barma ya samo daga masanin tarihi Professor Jibu Hammani da ke Jami'ar Abdulmumun Diofo ta Yamai Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce:
Bismillahir Rahmanir Rahim. Tarihin Abzinawa shi kamata a hango kamin a kai tarihin Abzan Nijar. Tambaya ce wadda an dade da aka fara yinta. Yau da shekara kamar 2200 akwai wani mutumin Iran ne, yanzu sai a ce Iran, don saboda a lokacin da ba a bambanta musulmi musulmi shi kenan ne, ba a ce kai na ƙasa kaza ka. Ana mishi shakur zadbe tarihi masalik wa mamalik, ya yi wannan zancen. Cikin wannan ƙarni kuma akwai wani da aka ce ma Ali Yaqubi, cikin littafin shi biyu a tarih da kitabul buldan, shi ma ya yi wannan zancen ƙarni na tara. Shi ne kili na farko da ya fara da ambatar ƙasashe abin nan dauloli cikin ƙasar Nijar ta yanzu, kenan da shekara 2200. an yi wannan tambaya don me? Saboda daga Rif ta wajen Tangier Maroc har zuwa Mauritania, daga nan har zuwa iyaka da Masar, mutane sun kamar akwai dangantaka tsakanin duk al'ummomin nan da ke wannan yanki. To ka gani sun yi mamaki suka ce wannan daga ina suka fito? Shi ne ita ce tambaya. Sa'annan daga baya wanda ya yi nazari a kan wannan ƙarni na 14 ana ce mishi Ibn Khaldun. Shi ma yana da muhimmanci ƙwarai, shi Balarabi ne, yana da muhimmanci ƙwarai ga tarihin Niger, muna aiki da shi. To don me, daga ina suka fito? Sun fito to wannan kuma tambaya irin wanda ake ma kamar Hausawa ne, sai daga ina suka fito? To wannan tambaya a kimiyyance bai kamata ma a yi ta ba. Ana iya a tambayi ina daga ina harshe ya fito, amma kabila kamar yanzu Faransawa Faransanci suka yi ko? To amma ai ba kabila guda ce ba, harshen nan ya haɗa su. Kamar yanzu Hausawa harshen ne ya haɗa su, kamar yanzu mutanen English harshen nan ne ya haɗa su, har su gazon kabila guda. To su Abzinawa a takaice kashi uku ne. Akwai yawancinsu zamne suke manoma ne da ke ɗan kiwaka, yawancinsu ba. Na biyu makiyaya ne, amma su ma suna da yawa. Na uku makiyaya ne na cikin sahara, su ne ake ce ma, su ne muke ce ma Abzinawa. Kenan cikin kashi ukun, kashi wanda ya fi girma ba ma makiyaya ba ne, kashi wanda ya fi karamci su ne muke ce ma Abzinawa. To dukkansu akwai tushen kalma wanda ya haɗa harshensu mazik. Mazik kasan wanda nishi a ce majigan, ko kuma a ce wasu su ce abin na imaji hak wajen Mali, amma dai kana ganin akwai dangantaka mazir, majigan da mazir duka abu. To shi ne ya haɗa su, amma ana jin kamar wannan na kamar Nigerian Celtic-Magic harshe ne, masu amfani da harshen Magic kamar Hausa ne. Yanzu ba a sa a ce mutane Hausa ba, shi kuma Hausa mene ne? Harshe ne, ba wani abun ga wani asali ba ne daga wani wuri. A'a, harshe shi ne Hausa. Na ce maka ni ban gane Hausa ka ba, ko ka san abin da ce ko? Don su Abzinawa na Nijarau yanga daga cikin wannan gurfkin na uku suka fito. Daga ina suka zo? Ana jin sun fito ne daga ƙasar Libi, arewa maso gabas ta Libi, can wajen iyaka da Masar. Sun fito daga nan wajen Ajdabiya. Daga nan menene sa suka fito daga nan? Don saboda da babu su ne cikin sahara. Me ya kawo su cikin sahara? Abin da ya kawo su cikin sahara, suka mallaki raƙumi. Da babu raƙumi cikin Afirka, cikin Afirka babu raƙumi. Da raƙumi ya shigo da hanyar Masar, lokacin nan kuma ƙasa ta fara ƙeƙashewa sosai. Kenan sai wanda ya iya ratsa sahara shi ne za a iya cimure shi. Mai raƙumi shi zai iya ratsa sahara. Raƙumi shi ne ya ba wannan kashi na cikin Berber damar shiga nesa cikin sahara, har su mallaki ɗan dusiyoyin da ke cikin sahara, wanda inda ake samun ruwa, suka taho sanu-sanu har sun kawo nan ƙasar Nijar da ƙasar Mali da ƙasar Mauritania, nan sun kai kaka gida. To nan ne asalin. Kuma na ce maka wannan tambaya ta daɗe ana yin ta, Muhammad Bello tun bai zan sarkin musulmi ba ya rubuta wani littafi ana ce mishi Infaqul Maisur fi Tarikh Bilad at-Takrur. Shi Infaqul Maisur yana da muhimmanci kwarai 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 ga tarihin Niger. To shi Infaqul Maisur ciki shi ma ya ambaci wannan matsala daga ina suka ce shi kuma yace sun fito daga cikin ƙasar Kananiya. Menene Kananiya? Palestine. Daga Palestine suka shigo suka hayyace ma yan su Abzinawa yan aljanu ne. Aljanu ne suka yi su. Dauka da mutane da aljanu suka haɗu.
Yana musu zolaya ne kenan?
A'a, ba zolaya ba ce. Akwai shi cike, akwai ga mutane da yawa. Wata rana mai cikin bincike bincike na tambayi wani ce mishi kai mi ka gani abin nan abuna a kare sai sai ce min wani bujaje ce ya ce min ka taba ganin Abzina yana fada na ce a ya ce to da kaga suna fada ka san ba mutane bane aljanu ne kenan abin da ya watsu ya mutane da yawa abin nan kiri suna fadin haka nan amma gaskiya dai abin da ya ba mutane mamaki da yake harshen ka san duk larabawan da kake gani larabawan Algeria larabawan Mauritania larabawan Tunisia larabawan Maroc larabawan Libya dukkansu berber ne dukkansu asilinsu daga nan ne suka hito daga baya ne da musulunci ya shigo da su musulunci ya shigo sanu-sanu har suka batar da suka bada harshensu suka ɗauki larabci yanzu ana kiransu larabawa kuma ba nan ne ba kawai ai mutanen Masar su ma haka ne ai da suna da harshensu daban suka harshensu ya ɓace yanzu suka zama larabawa mutanen Palestine ai abin Kananiyan ne da Finiqiyin da Filistin su ne kaga yanzu sun zama laraba mutanen Siri yanzu sun zama laraba da abun gani akwai Arameyan cikinsu akwai Assyrian akwai Akkadiyan akwai Sumerian dukkansu kabilu ne to harshe ya bace sai kadan kake samu lokaci zuwa lokaci ko can ciki wani lugu haka na kasar su mutanen Iraq kaza ne.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin Azbinawan jamhuriyar Nijar da kuma ansar wata tambayar yanzu dai a madadin Profesa Jibo Hammani da wakilinmu Sule Barma duk a jamhuriyar Nijar da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi. Da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe labarai amma a takaice.
Ofishin Prime Minister ƙasar Habasha ya ce babu wanda aka kashe a fashewar da ta auku a wajen wani gangamin siyasa babban birnin ƙasar duk da rahoton da aka fitar da farko mai cewa waɗansu mutane ƙalilan sun mutu a fashewar. Sai dai bayanin na nuni da cewa mutane 83 sun ji rauni, 6 daga cikinsu suna cikin matsanancin hali. An kammala tattaunawa tsakanin shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawaye Riek Machar a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha.
To madalla, kafin mu salama muna mika sakon ta'aziyar mu ga shugaban karamar hukumar Greek Honorable Gibeon Goroki saboda rasuwar ɗansa Haye Goroki wanda Allah ya wanda aka yi jana'izarsa a yau Asabar. Allah ya ji kamammaci ya kuma ba da hakurin jure wannan rashi. A nan muke kakashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin intsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da ta yana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Voitek da aka fi sani da zanga-zanga. Ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake dawowa da ƙarfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Nijar ƙarfe 8:30 agogon Ghana. Salamu alaikum.